sanar muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum. Yau 28 ga watan Satumba shekarar 2019, sunana Mahmud Lalu. Gwamnatin jihar Kaduna dake arewa maso yammacin Najeriya ta ce ta kammala tantance adadi da goma shekarun mutanen da aka gano a wata makaranta dake yankin Rigasa, wacce ake ikrarin ana koyar da ilimin addini ga mutanen da aka gansu a daure da mari a hannayensu da kafafuwa. Kwamishiniyar kula da harkokin mata da walwalar al'umma da cigaba a jihar ta Kaduna, Hajja Hafsat Muhammad, ta yi wa muryar Amurka karin haske a daren jiya Juma'a bayan wani samame da aka kai ginin makarantar, inda aka tsare manya da kananan yara ciki har da 'yan kasashen Burkina Faso, Mali da Ghana.
To adadin yaran da muke da su shine 190, daga shekara 6 zuwa shekara 17 muna da mutum 77, sannan muna da 113 wanda suke sun manyanta. Akwai dan shekara 30 wanda yake da masters ma har guda 2 a mathematics, sannan ma yana kokari yana son waye je PhD. Amma mu abin da fita da mana da hankali shine kananan yaran da zaka ga dan shekara 5 yazo an kawo shi wurin nan. Sannan kuma a cikin su akwai waɗanda aka ci zarafin su. Yanzu haka kamar da kake gani akwai yara wajen guda 10 da zamu je mu kai su asibiti saboda an daddaure su da mari kuma su riga sun galabai ta sun wahala.
To a jiya Juma'a, yan sandan jihar ta Kaduna suka ce an samu mutanen ne daddaure a wannan makaranta da ake kira Darul Imam Ahmad bin Hanbal, wacce ba ta da lasisin gudanar da ayyukan da take yi. Lamarin da yasa a yanzu haka ake tsare da mai gidan da makarantar take tare da wasu ma'aikatanta su 6. Wakilin shugaban Amurka Donald Trump na musamman kan Ukraine yayi murabus daga makaminsa, kamar yadda kafofin yada labaran Amurka suka rawaito, wadanda suka samu labarin daga wasu majiyoyi da ke da masaniya kan batun. Watanni sun ce Kurt Volker ya ajiye aikinsa ne bayan wata ganawa da yi da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen bata mai da martani nan take ba lokacin da aka tuntube ta domin jin ta bakinta. Shi dai Volker an ambaci sunansa a korafin da aka fitar, wanda ba a san kowaye ba, ya ta da likin da ya kai ga aka kaddamar da binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shugaba Trump. A cikin korafin an nuna cewa Volker shi ya hada ganawar da aka yi tsakanin lauyan Trump na musamman, wato Rudy Giuliani, da jami'an gwamnatin Ukraine. Ana dai zargin shugaba Trump da sa shugaban Ukraine Zelensky ya kaddamar da bincike kan dan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, wanda da shi ai ake tunanin zai kara a zaben 2020 da nufin bankaɗo wani abu da zai bata mai suna. Sai dai Trump ya musanta yin ba daidai ba, ya kuma yi da Allah wa daidai masu kamba ma wannan batu.
It's a disgrace to our country. It's another witch.
Yace wannan abun kunya ne ga kasar mu, kuma bita da kulli ne. Adam Schiff ne da mukarrabansa suka kirkiro wannan labari domin su nuna su mutanen kirki ne. Wannan dai babban abun kunya ne.
An fara kada kuriya a zaben shugaban kasa a Afghanistan yayin da ake fargabar gargadin da mayakan Taliban suka yi na cewa za su kai hare-hare a rumfunan zabe. Mayakan dai sun yi kira ga masu kada kuri'ar kasar, wadanda yawan sai kai miliyan 9 da su zauna a gidajensu ko kuma su fuskanci fushinsu. Hukumomin kasar sun ce wata fashewa da ta auku a yau Asabar a wata rumfar zabe a birnin Kandahar da ke kudancin kasar ta jikata mutane da dama. Labaran nan zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Ministan Pakistan ya yi kira ga kasashen duniya da su shiga tsakanin rikicin yankin Kashmir da ke bangaren India domin a kaucewa barkewar yaki tsakanin India da Pakistan da ke makwabtaka da juna, waɗanda duk sun mallaki makaman nukiliya. Yayin wani jawabi da ya a zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya, Imran Khan ya faɗa wa taron kolin cewa za a yi matukar zubar da jini idan aka dage dokar hana fitar da indi ta kakabawa yankin hada da rufe duk hanyoyin sadarwa tun daga ranar 5 ga watan Agusta. Matakin da indi ta dauka a kwanakin baya na karbe ikon cin gashin kan da ta ba yankin na Kashmir mai rinjayen musulmi ya kara zakafa zaman doya da manjan da kasashen makwabta ke yi. Ruwan dubban mutane sun shiga tattakin da matashin na mai fafutukar ganin an kyautata yanayi Greta Thunberg ta jagoranta a birnin Montreal na Canada a ce Juma'a.
Saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Wahida Al-Hussein, matashiyar da ke sana'ar hada kayayyakin amarya na zamani. A wata hira da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir, ta bayyana mata yadda ta fara wannan sana'ar. Ga yadda hirar ta kasance.
Sana'ar me kike yi, kuma kimanin shekaru nawa da kika fara wannan sana'ar?
Assalamu alaikum, ina sana'ar saida kayan amare, lesuka na biki da ashobi, muna saida gwaggwaro da sarƙoƙi, takalma, jaka, geluluwa, duka muna zama mu yi da hannu, muna stoning gyale, muna sa mai accessories, duk abin da amarya take bukata da za ta yi fitan biki da shi insha Allah, muna da shi muna saidawa. Kuma yanzu kimanin shekara 5 kenan ina wannan sana'a, tun 2014 tun ina yi daga gida, ina yi daga gida, ana zuwa a karba kaya, ana zuwa a kalla wanda na riga na yi order na kawo, har ya zo ga last year 2018 kenan na samu na hada kudi da wannan sana'a, kuma na bude shago a nan Kaduna akan Rabe Road opposite Naf Club kenan. Muka bude shago kuma yanzu muna kan sana'a, muna saida kaya a nan shago insha Allah. Na fara nuna mutane kaya a waya, ina nuna musu, ina gwada musu wannan ya zaba abin da yake so, in baka lokaci sati 1 zuwa 2 zuwa 3 haka dai a samu kaya a kawo a bai kai dinki da sauransu. So da dai order gaskiya waya ne, nace nayi ma most of my business, har nayi ma karfi a business din, order waya ne ba order kawo kayan aje ba. Sai daga baya ne da na hada jari na fara kawo kaya ina ajewa a gida, mutane sun zo da yake akwai masu san kaya express sharp sharp, mutane na so cikin satin nan irin haka, to sai na fara siyowa ina ajiya, sai a zo a duba a gani in mutum ya ga abin da yake so ya dauka. To da haka ne fa, gaskiyan magana jarin ba wani ne yawa bane ba, ba wani ba shi bane main abin da ya kama ni a business din nan, wannan nunawa na waya ne, nuna a waya, a nuna a waya, in cire riba na, in siyo kaya da uwar kuɗi, haka ne abin da muka yi. To har na kai iya zuwa yau.
Me ya hankalin ki har kika fara wannan sana'a da kike yi, sannan kuma da jarin kamar naira nawa aka fara?
I don't think ya kai ma 100,000, saboda farko na fara I think na kawo wani yadi ne ba su wuce guda ko biyar ba, na kawo su da dan kwalaye na muka gwada, sai na gwada tallan su dan a saya, to ku wannan zai gani zai ce maki to wannan yayi kyau amma babu yaki da kala kaza, unfortunately bani da shi and I didn't have funds din kawo wannan aje. Sai na ce to why not, tunda dai akwai kaga abin da kake so, kaga kalan kuma da kake so, kuma za a iya samuwa, why not in yi maka order a kawo shi sai ka biya kudinka. To da haka ne fa na ci gaba. Na fara nuno na mutane abuwa wani matsala za su aiko a zo a duba kaya a gani. Za su aiko ɗan uwan su zo su karba musu umma sun zaba ne in delivery ne duk ya ƙara gasgata sana'ar nuna cewa that we are genuine kuma sana'a ce ta gaskiya ta ba wai ta scam ko cuta ko wani cutarwa ba.
Wani irin ƙalubale yake tattare da wannan sana'a?
To kamar yadda na gaya miki maganan shago da muka bude opposite na club mun shekara ɗaya tun kenan da bude shago sai kawai cikin ikon Allah ba business inda baya zuwa da challenge sai muka samu wannan challenge din na mai rusau aka zo aka ce za a rusa shago dole mu daga mu tashi aka ba mu notice in kwana 21 ba wani ƙarin lokaci daga kwana 21 duk wanda bai daga ba za a zo a rusa shagon shi haka muka hau neman shaguna da sauransu da kyarde har Allah ya sa dai muka samu wani guri nan kusa babu nisa innovating muka gyara. To yanzu muna nan a nan cikin malali muna da shago a nan mun gyara mun bude an ci gaba da business da yake wannan abin nan din shago din ba karamin ci gaba ya kawo masana'a na ba ya rage maganan wannan rashin yadda na online menene social media ya rage wannan rashin yadda yanzu kowa in ka dan rubuta addition shagon ka ba su da kuɗi ka dan zace ga amarya ta fito ta yi update ita da gawayenta da duk kuma ta samu da abin da take bukata nan kusa ba dole sai ka yi tafiya a babban.
To jama'a masu sauraro anan zamu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shira. A madadin babban bakuwar tamu Wahida Alhassan da kuma Baraka Bashir ta yi wannan hirar da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Idan yace makiyayen su je Kano duka su yi babu abincin.
Inna wa ba ina so shugaban kasa ya kokari ya ba mu minista na livestock. Kaga kamar yanzu dauka ma misali a Niger. Suna da elebaj. Wannan elebaj yana nufin minista of livestock. Wannan livestock sune suke da nura da shanu gaba daya kakakap.
Ya mutun yana so ya ci nama kullun bai da tunanin yadda ake samun naman nan. Shin an tawo ga ana ruwan shanu ne ko tumakai?
Me yasa mu ba za a dauke mu a tafi da mu a gwamnati nan ba? Sai dai mu tura mota bar mu da haƙi. Me yasa ake mun haka ne?
Duk duniyar nan ba inda makiyaye yake shan wahala irin Najeriya. A India bauta a shanu ake. A Ingila in kana da saniya kullun ana baka fan biyar dan kana samar da nama da madara.
Abunda aka kashe muna shanu a wajen yafi miliyan 20. Wani fulani an kashe masa amma saboda bai jiki ya fada ruwa saboda ba abunda zai kiwo kuma.
Saniya ko ka san abunda saniya take sha a kullun?
Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. A shirin namu na yau za ku ji yadda za a shiga gonar wasu gwamnonin arewacin Najeriya da yake ganin suna taimakawa ba kaɗan ba wajen haifar da fulani aksari matsalolin da suke fuskanta a Najeriya ciki har da wulakancin da ake cewa ana musu a wasu jihohin kudancin ƙasar. Za ku kuma ji yadda ake mutunta shanu a wasu ƙasashen duniya da abin da ya sa fulanin Najeriya suke mamaki yadda ba a daraja dabbobin nan nasu. Ba da bayan duka wannan ku biyo mu ku ji ko jarkar ruwa nawa kowace saniya take sha a kowace rana. To duk wannan batutuwan fa suna kunshi ne a cikin muhawara da muke yi dangane da kudirin gwamnatin Najeriya na shirin nan na ruga da take son ta yi domin ta samar wa su makiyaya wuraren da za su dinga kiwon shanunsu. Abinda wasu suke marhaban da shi wasu suna dare-dare a kansa wasu kuma suna cewa a kai kasuwa ba sa so. Muhawara da ita ce wacce wakilinmu na Abuja Hassan Mainaka ne ya shirya mana wadda kuma ake yi a tsakanin shugabanni biyu na kungiyoyin Fulani wato Honorable Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar kullun Allah ta kasa wanda ba ya san shirin na Ruga da kuma Alhaji Gado Kwalalu shugaban ko kuma tsohon shugaban kungiyar Meti Allah na jihar Benue wanda yake ganin watakila akwai wani alheri da za a samu a cikin shirin. Yau za mu tashi ne daga inda shi wannan rubuka Khalil Bello ɗin yake bayyana mamaki har ma da jan haushi na ganin cewa a Najeriya ba fahimci alheri da tana albarkatun da ke tattare a cikin mallakar shanu ba, abin da yace tuni wasu kasashen duniya suka riga suka gano haka.
Ana son dabbar tarin don me sai mu kade za su cin dabban nan ba dukiya bane. Yanzu shugaban American nan fa in ma kana da kwali ma kawai za barka zaka taimaki kasar ya mai shanu 100 a shanu 100 ko 500 ko 1000 in banda ma arewacin Najeriya muna ballagazar da dukiyar da Allah ya bawo ba zaka bar shi zirare ya tafi kudancin kasar nan har Ghana. Kullun ina fada dan Allah dan Annabi gwamnonin arewa su daina huta suna tafiya kasashen waje neman mai zuwa ya saka jari su inganta wallahi arewa nan in akwanan nan nayi buga wani rubutu a Daily Post cewa arewa za ta iya tsaya da kafafunta ta rayu ta daidai ba tare da man fetur ba amma inda kiwo amma in babu dabbobi wallahi ba za ta tsaya da kafarta ba to dan haka daina neman man fetur inganta kiwo arewa kawai.
Garis Gololo, idan muka dauki duk waɗannan abubuwan da yake faruwa misali kai a tunaninka menene yanzu matsalar makiyayi?
Yanzu matsalar makiyayi ka san su makiyayi yanzu ma matsalar da suke da ita yawa akwai state wanda yake su kawai matsalar ma ba na makiyayi bane suna da matsala da gwamnati shugaban kasan saboda matsayin sa na Fulani akan wannan su ma za su bi su rama akan makiyayi saboda shi makiyayi ba shi da magana yan jarida ba shi da gidan radio da zai ba zai je ko ina yayi ba ba zai aika wani test ba bai san ma meye test ba to kaga wannan akwai matsala kuma daga an ga wani abun aika sai ya ce ba Fulani ne kawai yanzu kamar Jab Bino suna so sai ya shanu dole sai sun zo lafiya maimakon da suna da international cattle market babu ita yanzu ta rushe don ba masu shanun ma to kaga irin wannan akwai matsala ai ina wa ba ina so shugaban kasa yayi kokari ya bamu minister na livestock na daya dai muna cikin yan siyasa na biyu kuma muna da abun dukiyar da ya kamata me yasa mu ba za dauke mu a tafi da mu a gwamnatin nan ba sai dai mu tura mota bar mu da haƙi me yasa ake muna haka ne?
Kadir Muhammad Bello, kun tura mota ta barku da haƙi?
Ai in kana neman ma wanda siyasa ta zama masa matsala na a Najeriya shine makiyayi wallahi tallahi domin a lokacin soja idan mutum ya zo ya taɓa burtoli ko gurin kiwo da mun rubuta petition mun kai take ma da kansa ma zai fita amma sai a ce maka shugaban ward ne shugaban jam'iyya ne commissioner ne wanene wanene babu yadda ka iya da shi dan haka idan akwai wani jinsi na al'umma wanda demokradiyar ma gaba ɗaya dandazo kawai take a kansa shi bai san ma ana yi ba wallahi tallahi shine makiya domin na faɗa ma kashi ɗaya cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasar nan ba a sa wa kiwo kuma hadarin shine akwai gaza ta fuskar tunaninmu da ma hankalinmu gaba daya ya mutun yana so ya ci nama kullun bai da tunanin yadda ake samun naman nan shin an tawaga ana ruwan shanu ne ko tumakai dan haka arziki ne ake walakanta makiyayi al'umman nan da muke wakilta makiyaya na kabilu daban-daban ayi kokari kiwon nan dan Allah da Annabi burtalolin nan da aka toshe mana wuraren kiwon nan da aka handame mana ayi kokari kowaye ya karbe su ya mayar mana su amma wallahi wannan abin da suke fadi na mana wai settlement wai ko ta jiya ta bada eka kaza kaza kamar abin da Fulani ne suke fada godu da kosel niwa jodo to erena mo jire juda hokadun wanda yake da naman giwa zai zauna yana jira mai kurege gasa ya bashi shin kiwon nan ba shi da amfani ne taki yanzu 10,000 ne buhu daya da takin gargajiyar nan ake amfani wajen noma da shanu ake noma tractor ba ta huta daga gurin kasa da 30,000 idan kiwon nan babu shi arewan ta ruguje babu wanda noman ma kiwon nan ma yafi noman ma inganci don za a iya shigo da abinci daga kasashen waje.
Garis Gololo, idan muka dauki wannan kikikaka da ake yi a yanzu idan misali zaka ga shugaban Muhammadu Buhari a ce ka gaya masa abin da ya kamata a yi domin a shawo kan duk wani matsaloli me zaka ce masa?
Eh ni kamar in za zan ga shugaban kasa zan gaya masa abu kashi biyu ne na ɗaya dai kaga da yawa makiyayan an bar su a baya 100%. Ya kamata su kansu yanda aka dauki manoman nan su ma dauke su me yasa za dauki taki akai wani state ba za dauka immunization na shanu akai wa Fulani ba me yasa su ba mutane bane su ba yan Najeriya bane ka san inda aka barka daga baya mutane suka gani to in za a yi abu wani za su yi magana amma in daga farko an dauka wannan mutane su ma kashi 100 fa duk naman da za a kawo a Najeriya daga cikin kashi 80 na Fulani ne duk state inda ka gani za ka loader su a mota ina ake saye su ba Fulani suke kawo su a kasuwa a saya ba in babu su ina za a zo a saya shanu
ana kawo na bangare da kasan waje
su ma Fulani ne ai in dai ba kawo su ba to me yasa ake kawo su yi karanci kenan daga wajen amma duk wani wanda ka gani ya kawo saniya in ka duba za ka ga ba Fulani ne me yasa kaga kamar yanzu a misali kenan dauka ma misali a Niger suna da elebage wannan elebage yana nufin means of livestock wannan livestock su ne suke da nura da shanu gaba daya kakakaka kowane shekara ana basu magani ana basu komi da komi da ya kamata basu duk kasashen nan na Afirka haka yake yanzu gashi an sa trade na free trade fair na Afirka me na Fulani su free trade din babu shi daga ciki
free trade zone
yes babu shi a cikin na Fulani ko me yanzu za a yi ba za a kirga da mu ba in za a wani abu maki yana ba za a sa su ba
to wannan laifin wane ne kenan
yanzu laifin shugaban kasa ne ya kamata a samu wai shine ya kamata yi wannan magana magana gaskiya kenan
Khalil Bello da gaske wannan laifin shugaban kasa ne
laifi na shi ne da na gwamnati gaba daya maganar ita ce wannan fa ka duba dabbobi ka duba turbayar da suke shafa ruwa da dabba za ta shaho babu gashi nan kasa ce kasar ma gasu nan wannan duk hotunan dabbobi ne wanda muka je da rani muka dauki wannan aiki kuma mun rubuto mun sa hotunan nan mun kawo gwamnatin tarayya har yanzu ma abun bamu ji komai ba wata kilbai ma iso hannun su ba dabbobi ne gasu nan a arewacin Najeriya nan mun yi sabe mun dauki musamman kwararru ai suka duba irin matsalar da dabbobi ke ciki muka rubuto muka kawo gwamnatin tarayya a taimaka wa rai ya sha ruwa gashi nan kasa ce suke sha duk duniyar nan ba inda makiya yake shan wahala irin Najeriya a India bauta a shanu ake a Ingila in kana da saniya kullun ana baka fan biyar dan kana samar da nama da madara to inda zan ga shugaban kasa ko gwamnonin
mu amma kajar kafin ka ci gaba yanzu a Najeriya nan dan adadin mu ai bai samu ruwa ya sha balle saniya
to dan adam bai samu ruwa isasshe ba ai ni yanzu ba dan siyasa bane kuma ni ka san kullun iya gonarka zaka noma ni ba ina magana akan sauran al'umma ai su suna da baki suna da kafa za su je su sai faro ma su sha saniya ko ka san abin da saniya take sha a kullun jarka uku take sha a kullun
kowace daya
wallahi jarka uku take sha idan ka zo ka killace tan da suke fadin rugan nan shin za ma su iya sama dabbobin tukunna abin da za su sha ne ba zai yiwu ba dan haka inda ina da iko in ga shugaban kasa shawarar da zan bashi da ma gwamnonin mu gaba ɗaya shawarar da zan basu a takeice ita ce mu ba ruwan mu da baya ta wuce a jalayi amma nan gaba a gyara tafiya hisabin dabbobi kadai a lahira ta ishe su aiki dabban nan haƙi ne idan kana mulkin al'umma irin na su Sayyidina Umar da dan adam da dabba haƙi ne ka sama masa ruwan sha dan mai shekara 60 muna da incin kai a ce ruwan sha ma kamar yadda kake faɗi ya gagari al'umma sai ruwan kuskus ake sha so magana ita ce mun gwamnati kasar ma gaba ɗaya tana tafiya kan ta kasa kuma wallahi wallahi ina tsoro zai wahala kasan nan ta ci gaba da tafiya nan da shekara 7 gwamnatoci ba su tsaya ba da ma ta tarayyar gaba ɗaya
garz gololo idan muka dauki wadannan shirye-shiryen na gwamnatocin baya da suka gabata da wannan gwamnatin da take son ta yi shi a halin yanzu menene ake yi da ake zaman lafiya kuma ake bunkasan al'amarin kiwo da sauransu wanda yanzu ba a yin sa
kaga lokacin da akwai brutally din gaskiya brutally din in mutu ya tashi tun daga Maiduguri har zuwa Port Harcourt hanya ne ba a noma kusa da hanya ne yana tafiya da shanunsa ba wai shanunsa sun rage sun cika gona ba amma yanzu gaba ɗaya wannan wajen an nome shi kuma akwai wajen da yake wanda da gwamnati ta saya ma ta ajiye saboda kiwo kawai ina wannan wajen yake yanzu da yawa mutane sun ji an ba su suna noma a wajen nan kuma wayansu kuma sun yi gini a kai to tunda sun yi gini a kai a nema musu wani wajen da za su je su yi wannan abin mana babu shi to ka kuma in har abada in dai ba za a yi mutanen nan su kansu in ba a sama musu wajen da za su tsaya ba su yi kiwo su tafi da dabbobinsu ai akwai matsala amma mushal yanzu gwamnan Kano ya ce shi yana so wannan rigan ya gwada rigan mu gani in ta yi kaga shi kenan wani sai sai
to ga shi kuma malamai to shi me bambanta shirin ruga na gwamnatin tarayya ta Najeriya da wanda gwamnatin jihar Benin ta taba yunkurin ta yi aiwatar akan makiyayanta sannan me yake nuna da cewa zamantakewa ne a tsakanin al'umma Fulani da mutanen wuraren da suka saba zuwa suna kiwo a wuraren to ne bangare ne gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta shiga hanya a kokarin ta na tunkarar waɗannan matsaloli na makiyaya da manoma kuma me babban abin da yake haddasa rikici tsakanin su wannan bangarorin biyu wato manoma da makiyaya din wannan batutuwan ne muke fatar mu tunkaran Allah ya kawo makon gobe a shirin mu na gaba muna kuma fata za ku kasance tare da mu yanzu muna godiya ga su bakin namu Khalil Muhammad Bello kuma shi Alhaji Garus Gololo tare da wakilin Hassan Mai Nakaina da ya shirya mana muhawara a can Abuja a madadin su ne Ali Mustafa Sokoto a Washington mun ba ku lafiya
to madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari a wani ce ke cewa a wani lafiya